بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مدة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبط الملك خبط جنوده.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى وانا يمشي كما بركة مدى فاكة أدواء وانا مثلا شيء نموجب ولكي جهر كتنا أقوف القولة. أيو رانا الثلاثة دل العربة نو بوتاني شاء أكو قوات الرجل shekarar miladiya ta 2000 shekarar hijriya ta 1429 wanda kuma yazo daidai da 15 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2008. A wannan haduwa ta mu ta mako a cikin karatun littafi mai suna As-Suffatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wallafar Sheikh al-Islam أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي والذي يبدو لي هجر المنزول صلى الله عليه وسلم سنة قريبة إلى 20 فقط كما وانا الشيء درس مننا درس مننا نترى درس منترى أولا للتابي مجلس سلم كما وانا الشيء مجلس مننا نعم سند أوكي saboda magana ko ce malam yana mana magana akan abin da ya shafi zuciya ko ayyukan zuciya, inda a satin da ya wuce muka fara magana akan ikhlasi. Ikhlasi shi ne kololuwar addini, domin babu abin da zai karbi na bawa sai da ikhlasi. To kuma ikhlasi din nan yana ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya, ma'ana gurbin da ikhlasi yake samun muhalli shi ne zuciyar ɗan adam. To shi da cikin irin hujjojin da yake kawo mana da bayanan da yake yi mana, ya kawo mana hadisin Al-Nu'man ibn Bashir, hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito da kuma sauran malaman sunna. Yace wa lihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil hadith al-muttafaq alayhi 'an an-Nu'man ibn Bashir 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-halal bayyin wal haram bayyin. Yace saboda haka ne ma annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Nu'man ibn Bashir, shi kuma daga annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam ya ce: al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal abu ne karara a bayyane, haka nan haram shi ma a bayyane yake karara. Wa bayna zalika umurun mushtabihat, amma a tsakankanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, da dama daga cikin mutane ba su san su ba. Kamar yadda kashe gurhati ta bar alidini wa irzi, ma'aiki ya ce wanda ya guji ko ya kubutar da kansa daga rikikikattun al'amura, to wannan ya kubuta da addininsa, ya kubuta da mutuncinsa. Wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram, wanda kuma ya fada cikin shubha cikin rikirkitattun al'amura to wannan ya fada cikin haram karra'iyar a haulal shima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yushiku an yuwaqi'ahu yana kusa da ya auka cikin shinge ala kusaurara wa inna li kulli malikin shima lalle kowane sarki yana da shingenta wa inna ila allahi maharimu kuma lalle shingen ubangiji shine sune abin da ya haramta ala kusaurara wa inna fil jasadi mudghatan lalle akwai wata tsoka a cikin jiki idza salahat salaha al-jasad kullu idan ta gyaru to jiki gaba daya ya gyaru ko salaha laha sa'iru al-jasad kullu dukkanin sauran jiki zai gyaru saboda gyaruwarta wa idza fasadat fasada laha sa'iru al-jasad idan kuma ta lalace duka sauran jiki ma zai lalace saboda lalacewarta ala kusaurara wa hiya al-qalbu wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu waɗanda malamai suka ce a kan su ne musulunci yake kai kawo wa alaiha tadzurul islam wato kamar hadisin innamal a'malu binniyat kamar hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha man amila amalan laysa alayhi amruna ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisai waɗanda musulunci gaba daya yana kai kawo a kansu wato suna shiga matsaloli da dama daga cikin matsalolin musulunci wannan hadisi na Nu'man ibn Bashir za mu ga malamai sun ba shi muhimmanci kwarai da gaske sun yi masa sharhi daban-daban daga cikin irin sharhin da aka yi masa akwai sharhin da Ibn Rajab ya yi masa a cikin littafin da ya yi wa Nawawi sharhi ya yi wa al-arba'un an-nawawiyya sharhi wato Jami'ul Ulum wal-Hikam Ibn Rajab ya fadada sharhinsa a cikin wannan littafi game da wannan hadisi abinda ba za ka same shi ba a cikin wani littafin daban haka nan shi kansa Imam an-Nawawi a cikin sharhin da ya yi wa littafin nashi al-arba'un an-nawawiyya ya fadada magana akan sharhin wannan hadisi sama da yadda ya yi sharhin wasu hadisan ba shi ba za ku ga wasu malaman ma sun ware shi da littafi kamar yadda al-Imam al-Shawkani ya rubuta juz'i musamman wajen sharhin wannan hadisi na an-Nu'man ibn Bashir saboda ya kunshi matsaloli da yawa kuma abubuwa da dama za su shiga karkashin sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-halalu bayyinun wal haramu bayyin halal a fili yake a sarari yake a bayyane yake haka nan shi kuma shi ma haram a fili yake a sarari yake a bayyane yake Allah madaukakin sarki ya saukar da littafin sa ya bayyana komai a cikin sa fillafilla wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay ma farratna fil kitabi min shay Allah ya saukar da alqur'ani ya kuma yi bayanin komai fillafilla a cikin sa وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه الله مدوكين كلكي yake yayi bayanin abin da yake haramun a cikin alqur'ani daki daki shine waqad fassala alaykum ma harrama waqad fassala ma harrama alaykum illa ma اضطررتم اليه saboda haka Allah madaukakin sarki bai bar komai ba sai da yayi bayanin ka yasa a ƙarshen suratul nisa'i bayan yayi aure ko auratayya da kuma hukuncen wasu nau'uka na dukiya karshen surar Allah madaukakin sarki ce ta yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji yana muku bayani ne daki daki dan kada ku bata wato bayanan da ubangiji yayi a cikin wannan sura da kuma sauran gurare da yayi bayani a cikin alqur'ani yayi haka ne domin kada ku je ku fada cikin bata ko yi wani abu wanda ubangiji bai yi umarni da shi ba ko ku aikata wani abu wanda ubangiji ya hana aikata shi to shi yasa yake yi muku wannan bayani wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya kama mutane da laifin baka bayan ya shirye da su sai bayan ya yi musu bayanin abin da ya kamata su guda to haka ubangiji yayi bayanin komai a cikin alqur'ani yayi bayanin shi fillafilla kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ma ubangiji ya tsora masa nauyin yayi bayanin wasu ka'idoji ko wasu al'amura da suka zo a dungure ya kara bayani ya kara fitowa da su yadda kowa da kowa zai fahimta ya gane ba tare da samun rudu ba Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Lalle mun saukar maka da wannan alqur'ani dan kai wa mutane bayani, dan kai musu bayani, kai musu sharhi, wa la'alla ko sa yi tunani akan abinda ka zo musu da shi. Don haka alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun yi bayanin hukunce-hukuncen halal da haram, sun yi kuma wannan bayanin filla-filla. To daga cikin abubuwan da alqur'ani da sunna suka yi bayani, akwai abin da yake karara kowa da kowa ya sani, babu wanda zai jahilci wannan, hatta wanda yake cikin ƙauyuka can inda babu ma ilimi sosai, matuƙar dai musulmi ne ya san da halaccin waɗannan abubuwa ko haramcinsu, kamar halaccin ainihin abubuwan da ya shafi abin sha da abinci waɗanda suke a ƙauyukan, abubuwa da ɗaɗa da Ubangiji ya halatta kamar zuma, kamar dabbobi a Bahimatul An'am, wanda ya shafi raguna, tumaki, abin nan awaki da shanu da raguma, duk wannan kowa ya san halaccinsu, babu wanda zai ce maka yana tunanin halal ne ko haramun ne, sawa'un a cikin birni yake rayuwa ko a ƙauye. Haka nan abubuwan da suka shafi tufafin sawa, sawa'un tufafin nan an yi su ne da auduga ko an yi su ne da suf, gashin dabbobi ko wasu abubuwa da suke kama da haka, mutane suna sanya waɗannan tufafi da aka yi ba tare da suna tunanin wai ko zai za su iya zama haramun ba. Waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da aka san halaccinsu. Sannan abin da ya shafi auratayya, mutane duk sun san cewa aure tsakanin namiji da mace halal ne, yana daga cikin abubuwan da Ubangiji ya halatta, bai haramta su ba. To duk waɗannan suna daga cikin alhalalul bayyin, wanda babu wanda yake kokonto a cikin halaccinsu. Akwai alharamul bayyin, wanda shi ba kowa da kowa ya san haramun ne, babu wanda yake shayi ko yake tunanin halacciya haramcinsu, kamar haramcin kisa, kamar haramcin shan giya, kamar haramcin zina, kamar haramcin ƙarya da giba da annamimanci, kamar haramcin cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba. Duk waɗannan abubuwa mutane da dama, kowa da kowa, matuƙar mutum musulmi ne ya san ba halal bane a musulunci, kuma abubuwa ne waɗanda hankula ma kaɗai sun isa su nuna wa mutane cewa abubuwa ne waɗanda suke munana. So waɗannan duk suna daga cikin alharamul bayyin, wanda babu kokonto a cikinsu, kuma kowa da kowa yana tarayya wajen sanin. To kuma a tsakanin wannan alhalalul bayyin da alharamul bayyin, akwai wasu abubuwa waɗanda ba kowa da kowa ya san halaccinsu ba, wanda mutane za su iya shakka a kan halaccinsu ko haramcinsu. Matsaloli waɗanda malamai suka yi saɓani a kansu, wasu suka ce kaza, wasu kuma suka ce kaza. Wannan ba kowa ne yake iya sanin hukuncin Allah a cikinsu ƙarara ba, sai kaɗan daga cikin mutane su ne ar-rasikhuna fil ilm, waɗanda Allah ya ba su ilimin alkitabu wa sunna, su za su iya tantancewa cikin maganganun nan na malamai wacce ce daidai, wacce ce kuma kuskure. To kaga wannan ba kowa yake tarayya wajen saninsa ba. A ce abu kaza menene hukuncinsa, yana kama da halal, yana kama da haram. To irin wannan malamai waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi wajen sanin alqur'ani da sunna da ka'idoji na ilimin addinin musulunci, su kaɗai ne suke gane hukunce-hukuncen waɗannan abubuwa. To shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas, da dama daga cikin mutane ba su san su ba. Haka cewa da dama daga cikin mutane, wannan yana nuna akwai kaɗan daga cikin mutane waɗanda suka sani, wato ba kowa ba ne ya yi tarayya wajen jahiltarsu, a'a akwai waɗanda suka sani amma kaɗan ne, waɗanda ba su san hukuncin ba su suka fi yawa. To wannan hadisin yana nuna mana kashe-kashen hukunce-hukunce ko kuma ayyuka da ɗan adam musulmi zai aikata. Akwai abin da yake alhalalul bayyin, akwai wanda yake alharamul bayyin, akwai kuma wanda yake almustabih, wanda yake da rikici, yake da rikitarwa. To idan aka ce abu kaza yana da rikici ne a gurin wanda bai san hukuncinsa ba, amma wanda ya san hukuncinsa ya san ko dai yana daga cikin alhalalul bayyin ko kuma yana daga cikin alharamul bayyin. Dan an yi saɓani a cikin matsala, ba lalle bane ya zama daga cikin almustabihat, sai ga wanda bai iya tantance hukuncin ba, amma ga wanda ya san hukuncin ya samu nassi daga alqur'ani ko sunna, to wannan shi abin ya fita daga da'ira ta almustabihat a wajensa. ya koma daga tsaye daga cikin da'irorin nan guda biyu gurgurdan irin abin da ya fahimta halal ya fahimta ko haram ya fahimta saboda haka in aka ce al-mujtahid ana nufin da wanda bai san hukuncin ba banda wanda ya san hukunci wanda ya san hukunci shi ba za ka kira abin al-mujtahid a gurinsa ba abubuwa suna zama al-mujtahid a gurin wasu malamai saboda wasu dalilai ko wasu asbab daga ciki akwai ainihin khafa'un nafs ya zamana nafsi ya koye daga wani malami bai san nafsi akan wannan matsala ba shi dai a gurinsa wannan matsala din babu wani nafsi da ya sani karara daga alqur'ani ko sunna kuma ya kasa ilhaqinta da turiskar da ita zuwa ga wata matsala mai kama da ita wacce take da nafsi alqur'ani ko sunna to wannan kaga abin zai zama maka al-mushtabi wato abin mai rikitarwa amma da wanda yake ya samu wannan nafsi daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba zai samu rikici cikin wannan abun ba zai san cewa abu kaza hukunci sa kaza domin Allah da manzonsa ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallama da abin da ya faɗa a cikin ingantaccen hadisin sa to wannan abin sa ake samun tsakani a wajen malamai wani kaga yayi fatawa da wata akan wata matsala wani kuma yanzu ya saba mata wani ya ce haram wani kuma yanzu ya ce halal wanda ya ce haram wala Allah ya ce haram saboda bai samu nafsin da yake nuna halaccin abin ba sai ya yi kokarin ya yi ijtihadi ya yi kiyasin wannan matsala da wasu matsaloli da yake ga suna yin kama da shi abin da ya kiyaye suna yin kama da wannan matsala din sai ya zama ya fitar da wani hukunci wanda daga baya nafsi yake nuna hukuncin da ya fitar ba daidai ba ne to kaga wanda ya samu nafsi karara shi za a goya wa baya shi za a aiki da maganarsa akan wanda bai samu nafsi a cikin wannan matsala ba domin shi wanda bai samu nafsi ba ijtihadi ya yi kokarin sa ya yi na ya yi kiyasin matsala da wata matsala din haka nan aka iya samun wato abu ya zama daga cikin al-mujtahid a gurin malami idan ya kasance matsala din an samu nasussuka guda biyu a cikinta ɗaya ce a yi ɗaya ce kada a yi aka iya samun hadisai biyu waɗanda a zahirinsu suna nuna ta'awun wato suna nuna wato suna karo da juna a zahiri ɗaya ya sa hana ɗaya ya yi umarni to a wannan lokacin abu ya kan rikice ma wasu wani ya riskar da wannan abin cikin abin da yake halal wani kuma ya riskar da shi cikin abin da yake haram wani kuma ya yi tawakkufi wato shi ya kira da wata fatawa ya ce shi wannan abu yana rikice da shi ba yana abin da zai faɗa misali irin wannan kamar wato ainihin sallan nafila a lokutan da aka hana sallolin nafila a cikinsu wato kamar sallan nafila bayan asubahi nafsi ya zo da hana sallan nafila bayan asubahi ko lokacin da rana ta take tsaka kafin ta karkata ko kuma bayan lata waɗannan lokuta ne da aka hana nafilu a cikinsu to sannan kuma akwai wasu hadisai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sahihai waɗanda suke umartar wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu to ga waɗannan hadisai sun hana yin nafila a wasu lokuta na musamman ga wannan hadisai wannan hadisi shi kuma kai tsaye yana umartar duk wani wanda ya shiga masallaci ya yi raka'a guda biyu to kowane hadisi ta fuskar ta bangaren sa zaka ga yana da umumi idan ka kalli hadisan da suke cewa kada a yi nafila kada a yi nafila a waɗannan lokuta sun kunshi kowace irin nafila sawa'un nafilar da ka zaka yi dan ka shiga masallaci ko kuma nafilar da zaka yi dan karan kanka kawai wannan hadisai a zahirinsu sun kunshi wato umumin nawafil gaba daya saboda haka suna da umumi ta wannan jiha din kuma waɗancan hadisai da suke umartar ka da kai raka'a biyu idan ka shiga masallaci su ma suna da umumi ta bangarensu domin zahirinsu yana nuna cewa an umarce ka da kai wannan raka'a biyu a kowane lokaci ka shiga masallacin sawa'un ka shiga lokacin da yake ba a hana nafila ba ko lokacin da aka hana nafila ba a bambance ba tsakanin lokacin da aka hana nafila da lokacin da ba a hana ba cewa akai kawai in ka shiga masallaci wanda kuma an san kana iya shiga masallacin nan a lokacin da aka ce kada a yi nafila to kaga su ma ta bangaren su suna da umumi to sai aka samu ta'arudul amaini ko umumaini an samu karo tsakanin hadisi guda biyu wanda kowannen su ta bangaren sa yana da umumi to wanne ne zai fi karfin daya hadisin da yake ayi sallah idan an shiga masallaci raka'a biyu da fila shi zai fi karfin wancan hadisi ya zama da kodayaushe ka shiga zaka iya yin nafila din nan koda kuwa lokacin da aka ce ba nafila ne ko ku a wancan hadisin shi zai fi karfin hadisan da suke umarni da waɗannan raka'o'i guda biyu ya kasance idan ka shiga masallaci a lokacin da aka hana nafila ba ka da dama kai nafila zaka zauna ne to kun ga anan dukkanin hadisan guda biyu sun inganta babu wani malami da yake ja akan ingancin wani bangare daga cikin waɗannan hadisai sannan kowane hadisi yana da umumi ta fuskarsa wato yana da ganewa ta fuskarsa to shi yasa aka samu sabani a tsakankanin malamai wasu suka rinjayar da umumin hadisan da suke hana nafila a kowane lokaci don haka suka ce idan ka shiga masallaci lokacin da aka hana nafila ba za ka yi nafila ba wasu kuma suka rinjayar da umumin hadisan da suke umarni da raka'o'in nan guda biyu suka ce idan ka shiga masallaci za ka yi raka'an nan guda biyu tahiyyatul masjid ko da kuwa a lokutan da aka hana ne wato suka rinjayar da umumin hadisan al-ahadithul amirati bi tahiyyatul masjid ala al-ahadithun nahiya wasu kuma sai suka ce ai wannan abin ya fi karfinsu don haka su dai ba su da kacewa a ciki to in ka shiga masallaci a gurin su ne za ka yi za ka zauna ko ko za ka fita ko ba za ka shiga ba to shi ne suka ce tun da dai su sun rasa me za su faɗa a yi ko ka a yi sai suka ce kar ka shiga saboda haka suka ce su ne suna ganin idan wannan lokaci ya kada a samu kowa wato ya shiga masallaci wanda yake ciki kafin lokacin wannan ya riga ya shiga ya yi nafilarsa amma in lokacin ya yi sai ka jira a koman masallaci sai lokacin ya wuce shaukani yana daga cikin waɗanda suka faɗi haka ya ce wa haza in ji min al-madayiq wal aula bil muslimi an yatajannaba dukhul al-masjid fi hadhihi al-awqat shi dai wannan abin yana cikin abubuwan da suka rikitar da shi masu rinsi a gurinsa don haka shi abin da ya fi kamata ga musulmi ya guji shiga masallatai a waɗannan lokacin to kaga wanda yana daga cikin al-mushtabihat amma a gurin ka kai da baka san wanne za ka rinjayar ba wanda ya rinjayar da ɗaya daga cikin matsalolin nan guda biyu shi ya fitar da abin daga mushtabihat amma a gurin irin su shaukani yana daga cikin al-mushtabihat domin ya rasa wanne zai zaɓa ya yi ko kai ya yi to kaga a nan sanin wato ƙa'idoji na usulul fiqh yake da amfani domin za ka iya sanin ya za ka yi taufiki tsakanin waɗannan na cututtuka guda biyu akwai ka'ida ta malamai waɗanda suka yi ittifaki a kanta wacce take cewa idza ta'arada al-ammani ahaduhuma dakhalahu at-takhsis wal-akharu lam yadkhulhu at-takhsis udiya billadhi lam yadkhulhu at-takhsis ala alladhi dakhalahu at-takhsis wato idan aka samu hadisai guda biyu kowanne ko na cututtuka guda biyu kowanne ta bangaren sa yana da ganewa to sai a duba wanne ne takhsisi ya shige shi ta wata nahiyar wanda duk ya samu takhsisi ta wani bangaren to shi ne zai yi rauni sai a rinjayar da wanda bai samu takhsisi bai shige shi ba a cikin wanda takhsisi ya shige shi wataƙila wannan zaurance ne a gurin da dama daga cikinku la ya'lamuhu kathirun minan nas wato idan muka dubi hadisan da suke hana nafila a wasu lokuta na musamman za mu ga wasu hadisai kuma sun yi takhsisinsu misali annabi ya hana nafila bayan asuba ne har sai rana ta fito a tabbatuwa shan ya hana yin nafila a bayan asuba yana daga cikin lokutan da aka hana nafila amma za mu ga hadisin Zaid ibn Arqam wanda yake cikin sunan Abi Dawud wanda yake cewa salla Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi Mina fa idza bi rajulayn lam yusalli fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa amara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yu'ta bihima
فأتي بهما ترتعد فرائسهما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا قال صلينا في رحالنا يا رسول الله قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة والإمام يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة النبي صلى الله عليه وسلم يا يصلى عصباه أمنا تارى الجماعة وتصلى الجمع bayan an gama sai ga wasu mutane biyu can gefe guda ba a yi sallah da su ba sai annabi ce a zo masa da waɗancan mutane biyu waɗanda ba su zo an yi sallah da su ba sai aka zo musu aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da su jikin su yana rawa saboda haibar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a kauyata suke dan ba su san me suka yi ba aka zo da su jikin su yana rawa annabi ya ce me ya hada ba za ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce ya ba aikin Allah mun yi sallah a masaukanmu wannan sallar sallar asubahi ce nabi ya yi sallar asubahi su kuma sun riga sun yi kafin su zo saka suka zo suka suke shi da jama'arsa suna sallah sai ba su shiga an yi sallah da su ba nabi ya ce da ya hana ba ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce sallaina fi rihalina an mun yi sallah a masaukanmu zalla ce to daga yau duk sanda ɗayanku ya zo an yi sallah ya yi sallarsa a masallacinsa ko a can cikin jama'arsa idan yanzu ya samu liban bai yi sallah ba to kada ya koma gefe ya zauna yana kallo ana sallah ya zo a yi da shi sai ta zama masa nafile kaga kamar anan annabi umarni yake ba su da suka shigo an yi da su ta zama musu ne nafila a wani lokaci ne wannan bayan asuba ne kaga anan an samu taksisin wancan umumi na hana sallah bayan asuba ne ma'ana da mutum zai zo bayan asuba liban yana sallah da jama'a shi kuma ya yi sallah a wani masallaci amma ya shigo wannan masallacin to ya halatta gare shi shi ya shiga ya yi sallah tare da liban wannan sallar ta zama masa nafila kaga an samu taksis a cikin wannan umumi na hadisan da suke hana sallah a wasu lokuta na musamman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har ila yau yana faɗa a cikin hadisi sahihi yana cewa ya bani Abdulmanaf لا تمنع احدا طاف بهذا البيت ان يصلي متى شاء كذا كو هنا وني ده زي زو يي طوافي او wannan daki na Kaaba yayi sallah duk sanda ya ga dama tahiyatu tawaf ko rak'atay tawaf akwai rak'o'i biyu da mai tawafi yake yi bayan ya gama tawafi wannan rak'o'i biyu wancan halin bai shafe su ba inda zaka yi zaka gama tawafi aqiba abin nan salatul fajr to zaka yi wannan rak'o'in guda biyu ko zaka gama ba'da salatul asr zaka yi wannan rak'o'in guda biyu ko lokacin da rana ta saki tsaka zaka iya yin wannan rak'o'in guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya abar mutum yayi sallah kada a hada shi a duk sanda ya so matukar yayi tawafi kaga wannan ma tafsiri ne ya shiga cikin umumin wancan hadisi da suke hana a da suke hana ayi sallah ba fi ba'd al-awqat ko da ka ga tafsiri ya shiga cikin wannan hadisi an halatta yin wasu salloli da sabab saboda wani dalili saboda wani sababi aka ce a iya yin wasu salloli kamar wannan sallah din da shi nafilan nan da mutumin da ya shigo masallaci ana jami'i kaga nafila ce da sabab da nafila ce mutlaka ba ba haka kawai ya ga dama ta sheka ba nafila ba nafila ce da sabab haka nan wanda ya tawafi shi ba in zai yi nafila nafilar ta da sabab ce to malamai suka ce dukkan nawafil waɗanda suke rawatul asbab za a yi musu hukunci iri daya wanda ya shigo masallaci zai yi sallah ne da sabab menene sabab din shi ne shigowar sa masallaci to kaga wannan ma ta fita daga cikin umumin nahi kamar yadda waɗancan salloli na nafila suka fita daga cikin umumin dare an gane ko to saboda haka da wannan ne wasu malamai suka ce dukkan as-salawat zawatul asbab ya halatta a yi su ko da fi awqatin nahi ne kamar sallar janaiza sallah ce saboda haka ya halatta a yi ta ko da fi awqatin nahi ne ba haramun bane yin ta aqiba salatul asr ko aqiba salatul fajr masalan a iya yin sallar janaiza a wannan lokaci saboda haka kaga anan an fahimci cewa hadisan da suke umartar mutum da zai yi da zai shigo masallaci ya yi raka'a guda biyu a matsayin tahiyatul masjid waɗannan su suka fi ƙarfi ta fuskar umominsu ta madalitan da suke cewa kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman, sai ya zama kamar an ce kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman su ne waɗannan lokuta guda uku illa zawatul asbar, wato ya zama akwai illa shi ne tafsirin da aka samu an keɓe wasu salloli banda su. To kaga wannan ya fi kaulin da zai ce da kai ka shiga amma ka tsaya, akwai wanda suka ce in ya shiga ya tsaya har sai lokacin da wuce kada ya zauna, ka yi tsoho ne fa gajiyayye ko mara lafiya yaya zai yi. Saboda haka in ka shiga ka tsaya ai ba ka yi abin da aka ce ka yi ba, domin an ce ka yi raka'a biyu, sai wasu suka ce ai abin da aka hana shi shi ne ya zauna, amma in tsayuwa ce ya iya tsayuwa, wasu suka ce a'a shagulul makan ɗin aka hana shi, an hana shi ya mamaye gurin ba tare da ya yi nafilin guda biyu ba, tunda ko yana tsaye ya mamaye gurin don wani ba zai zo ya zauna gurin ba, saboda haka sai ya yi waɗannan rakawoyi guda. To kaga wannan matsala ga wanda wato ainihin bai yi talbihi tsakanin bai samu muraji tsakanin nususin duka ba, to matsalar tana cikin almustabihat a wajensa. Misali irin wannan har ila yau akwai hadisai da suka zo suke hani game da shan ruwa ne, naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yashraba ar-rajul qa'iman, hadisi ne yana cikin sahih muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sha ruwa a tsaye. Akwai hadisi sahihi na Abu Huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ainihin kafaki na nono, tulu na nono, bayan ya sha ya ba Abu Huraira, Abu Huraira yana tsaye zai sha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a tsaye, annabi sallallahu alaihi wasallam yace a turidu an yashraba ma'aka hadha al-shirb, kana tun magen nan ta sha nonon nan tare da kai, yace a yace faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min, zaka shaytan ce to kun sha da wanda yafi magen nan sharri shine shaytan. Kaga wannan hadisan suna nuna idan zaka sha wani abu ka tsuguna, kada ka tsaya ka sha a tsaye, in ka sha a tsaye za shaytan zai yi tarayya da kai cikin wannan abin shan naka. Sai kuma aka samu hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam qama ila qirbatin aw shannin mu'allaq fa shariba minhu, annabi ya tsaya akwai wata salka wato arati, sai ya karkato bakin salkar ya sha ruwa a tsaye. Haka nan lamma tafa bil bayt shariba min bidl zamzam qa'iman, ya sha daga rijiyar zamzam a tsaye. To saboda haka sai aka samu nasi guda biyu, ɗaya yana cewa kada a yi, sai yana cewa ai, har ma a wani hadisin yake cewa da wanda yake shan abu a tsaye ya san me yake kwankwada, law ya'lamu alladhi yashrabu qa'iman ma za yujarjiru fi baqihi lattaqa, da me sha a tsaye ya san abin da yake kwankwada a cikin sa da ya amayo da shi. Akwai riwayar Muslim la yashrabanna ahadukum qa'iman faman nasiya falyastaqi, wannan ruwayar faman nasiya fali, wannan lafazin na ƙarshe bai inganta ba, amma annabi la yashrabanna ahadukum qa'iman wannan lafazin ya inganta, amma ƙarshen sa wanda ya manta ya amayo wannan bai inganta ba. To kaga hadisai wasu suna cewa kada ka sha, wasu kuma suna cewa manzon Allah ya sha, an gane ko? To anan kaga akwai rikitarwa ga dalibi wanda bai zurfi ba ilimi, kuma wannan ta sa malamai har suka yi saɓani, wasu suka ce ya halatta a sha a tsaye, a sha a tsaye ko a sha a tsaye, amma a sha a zaune shi ya fi, wato mustahabbi ne sha a zaune, sha a tsaye kuma ja'izi, an gane ko? Babu karo tsakanin istihbabul jawaz, idan ka yi abin da aka ce ya halatta gare ka, ka yi abin da ba ka da lada ba ka da laifi, in kuma ka yi abin da aka ce maka mustahabbi, ka yi abin da za a ba ka lada a kansa, an fahimta ko? Wanda ya sha a tsaye ba ya da zunubi ba ya da lada, wanda ya sha a zaune yana da lada, haka wasu malamai suka ce. Don haka hadisan da suke halawa wannan annahu huna mahmulun ala tanzih, wato kamar ana nuna maka ya kamata a ce ba haka kai ba, shine ma'anar hanawar. Suka ce dalilin da yasa suka fassara hani a nan da cewa hani ne na tanzihi ko tarkil aula, saboda fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fa fi'lin nabiyyi dalilun ala aljawaz, aikin annabi yana nuna halacci, yayi haka dai dan ya nuna maka halaccin abu, wadancan kuma hanin ya nuna maka dan ya nuna maka cewa barin haka shi yafi, kaga sai wasu malamai suka tafi abin a haka wasu kuma sai suka tafi akan annahi lit tahrim halin nan na haramci ne wato bai halatta ka sha a tsaye ba idan ka sha a tsaye ka saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam da yake la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada ɗayan ku ya sha a tsaye in ka sha ka saba masa dan haka kai haram to ya za su yi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ya sha a tsaye to anan ne fiqhun malamai yake bambanta ko yake bayyana ka fahimci waɗanda za su tsabbata ka'ida wadda malamai suka haɗu a kanta da waɗanda kuma za su shagala ga barinta idan aka samu malamai suna cewa idan ta'arada al-hadir wal mubish qaddim al-hadir لأن الحاذر ناقل عن العقل والمبيح باق على العقل والناقل عن العقل مقدم على الباقي على العقل وتقول ما وانا قدروا هذا ولا شيء نيكو بارو إذا كتام نكفي بيوتياتي هرام ويا هنا تيكم يا أيو يا هلتا تسوك في أنا قبعت لك وان دينون هني أكم وان دينون هلتي سبود وان دينون هني وان دينون هلتي shi yana hikaito maka asali ne tunda al'aslu fil ashiya'il ibaha asalin abubuwa shine a halacci suke daga baya nafsi yakan zo yace abu kaza haramu ne abu kaza haramu ne amma in nafsi bai zo ba asalin abun halal ne saboda haka nafsin da yazo akan ibaha yana nuni zuwa ga asali nafsin kuma da yazo akan hani shi kuma yana dauke ka daga wancan asali da ka saba da shi zuwa ga wani hukunci sabo wanda yazo da hukunci da'iman shi ake gabatarwa akan wanda ya barka akan asali domin kaddamar da al-mubi ala al-hadir wannan yu'addi ila an-nafs marratay duk sanda ka kaddamar da wanda ya halatta akan wanda ya haramta to anan a iya cewa kenan an samu nafsi sau biyu wanda kuma wannan in akwai shi a shari'a ma ba yawa balle wasu malamai suna cewa babu an-nafs marratay a halatta abu a haramta shi a da a halatta shi a halatta a haramta a halatta sai dai a haramta a da a halatta ko a halatta a da a haramta an gane ku amma a samu hawa uku halal haram halal sai da suke cewa wannan ko da akwai shi a shari'a kaɗan ne wallahi la ibrata bihi wasu ma su ce babu shi to duk lokacin da aka samu nafi guda biyu ɗaya ya ce halal ɗaya ya ce haram sai ka ɗauki wanda ya ce halal to kamar ka ɗauki wannan hawa uku ɗin ne domin kamar abin da farko halal ne shi ne al'asar sai wani nafi ya zo ce haramu sai kuma wani nafi ya zo ce halal daga baya kaga an samu hawa uku da malamai suke cewa babu shi ko kuma an akwai shi kaɗan ne amma in ka ɗauki wanda yake cewa haramun ne to shi al-mubin ya zo ne akan al'asar saboda haka abin ne daman halal ne nafsi ya zo akan halaccin sa sannan daga baya kuma aka hana kaga ba a samu matakai har uku ba an gane ku to wannan shi ne abin da Sheikhul Islam yake faɗa a cikin littafin sa al-mudayana don haka idan aka samu nafsi guda biyu ɗaya ya ce ayi ɗaya ya ce ka ayi to malamai sun fi gabatar da wanda yake hanawa akan wanda yake umarta da ayi an gane ku domin zai yiwu da farko abin an yarje ma mutane su yi daga baya kuma nassi ya zo ya ce a daina wannan yana nan da dama a cikin shari'a ko sannan ta wani bangare kuma idan aka samu ta'arud baina qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi an samu karo tsakanin aikin manzo da aikin da maganar sa san aikin sa ya nuna ana iya sha'azi maganar sa kuma ta nuna kada a sha'azi ko to wanne za a gabatar maganar sa ko aikin sa maganar sa za a gabatar ko aikin sa za a dauka aikin sa fakku manta aikin sa khususiyya tana shiga amma maganar sa doka ce ta kowa da kowa an fahimta ko saboda haka suka ce san aikin sa ne aikin sa zai iya dauka khususiyya amma nan kuma doka ce kanun ne a doka ce ta bai daya za ka ya iya bayar da doka amma shi ya zama na baya cikinta saboda shi an masa wani abinan alfarma ta musamman wanda kai da ni da ire-irenmu ba mu samu wannan alfarmar ba sai mu taƙayyada sai mu da baibayu da maganarsa ba tare da duba zuwa ga aikin sa ba an gane ku domin akwai khususiyya da yawa a cikin af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam sannan idan muka dubi illa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka sha a tsaye? Ya faɗi dalili ko bai faɗa ba? Yace saboda shaitan zai yi tarayya da kai a wannan shan da za ka yi. To amma game da shi manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi shaitan ya yi tarayya da shi, kada shi wannan abinda ake gudu shi ba zai same shi ba. Haka ne kuma haka bane. Yana cewa ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin. Qalu wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair, ko fa aslamu fala ya'muruni illa bi khair. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake babu wani ɗaya daga cikinku, ma'ana kowa da kowa, face akwai shaitan tare da shi. In ka shiga ku shiga tare, in ka fita ku fita tare, in ka tsaya ku tsaya tare, in ka zauna ku zauna tare, in ka kwanta ku kwanta tare. Annabi sahabbai suka ce har kai ma akwai wannan shaitanin tare da kai? Manzo Allah ya ce eh, amma ni Allah ya taimake ni akan ta. Don haka shi ninawa ya shiga musulunci. Don haka ya zama mutumin kirki, baya wato sa mun komai a zuciya, baya umarta ta da wani abu sai abin da yake alkai. Saboda kaga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne, amma kai naka fa naka ma musulmi ne, dayo naka ma musulunta, amma baka sani ba, baka da wannan tabbas din. A wata riwayar fa aslamu maimakon fa aslama, fa aslamu ubangiji ya dora ni akan ka, don haka ina kufuta daga sharrinsa. Kuma kar ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam an cire masa rabon shaitan daga zuciyarsa. Kaga wannan duk wani abu ne wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wani wata kariya daga ubangiji wanda kai baka samu ba. Kuma ya ce shaitan ne za ku sha tare, shi ya sa aka hana. Kaga a ce in ya sa a tsaye shi babu wani shaitan da zai tarayya da shi a cikin wannan, an gane ko? Amma kai wannan shaitan din yana nan. Sannan kuma ta fuska ta hudu za ka ga cewa a nan da annabi ya ce shaitan zai yi tarayya da kai, labari ne yake bayarwa. Wal akhbaru la yadkhuluha an-nafs, ka'idar labari ba a shafe shi, domin annasu fil akhbar ma'ana huwa kadhib, a ce ga labari kuma an shafa labarin, ma'ana an karyata labarin. Manzo Allah ya ce wanda ya sha a tsaye ya sha da yana sha tare da shi, kaga labari ya bayar. In aka zo aka ce an shafa wannan, kaga ma'ana an shafa labarin, wanda kuma ba zai yi ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama akwai kulli a ciki. To wannan ta sa wasu malamai suke rijaya da janibin al-hadr ala al-mandi. To duk irin wannan suna nan da yawa a cikin shari'a, waɗanda za a ga akwai rikitarwa a ciki a wurin waɗanda basu tsaya sun karanci abubuwan da nake ba, kamar tambayoyin da ake ta yi ake tarbutowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu falyatawadda, sannan kuma ga wani ya ce ya shafi azzakarinsa, annabi ya ce innama huwa mad'atun minka. To kaga anan nan an ce wanda ya shafi azzakarinsa ya wala, nan kuma an ce ai tsoka ce daga cikinka. Kaga duk wannan ga wanda bai yi zurfi ba zai samu abin mushtabih ne a wajensa, wato yana da rikitarwa. To haka nan masail da babu nassi karara a cikinsu ijtihadi ne na malamai da kiyasi. To wani lokaci akan samu kiyasin da ya yi daidai, wani lokaci akan samu kiyasin da ya kuskure, illa iyaka dukkan malamin da ya yi ijtihadi ya faɗi wani hukunci ko da ya samu kuskure a ciki, to wannan kuskuren ba zai hana shi ladan ijtihadinsa ba, kuma kuskuren da ya yi an gafarta masa. Wannan shine bambanci tsakanin malami wanda yake yana yin abu dan Allah da kuma wanda yake bin san zuciya. Akwai wanda shi san zuciya yake bi, don haka duk masail na khilaf so yake ya samu wanda ya fi sauki a gurinsa. Don haka kullum illa tsilla yake in yana fatawa. In yau ya yi tambaya a nan ya ji ba a bashi kafa ba, to sai ka ji gobe ya je wani gurin kuma yana kake lalata wannan tambayar. In ya ji ba a bashi kafa ba sai kuma tsalla wani guri, sai ya je ya samu laushi ta fuskubin, to a nan sai kaga kuma ya samu, daga nan nan ba za ka ya sake tambayar ba, saboda daman kofar yake so a bude masa. To ya samu ne ya dan kyalla masa, ya dan haska masa, ya a to ashe abin ba da dan sauki ne wani bin san zuciya shi ne abinda malamai suka haramta shi. Duk wanda zai fi san zuciyarsa to babu shakka za ka same shi ya fara dukkan wani bala'i a gindinsa. Duk wani tafar na sai ta zama a tattare tare da shi, domin saufa yajma'u shawaz al-masail, zai hada mas'aloli waɗanda suke shazza baragurbi domin har kullun saukin yake ya tatabba urruka saukin yake nema ba wai yana neman hukuncin Allah bane yana neman kawai a sassauta masa sai za ka ga daga cikin malamai waɗanda suka kama irin wannan hanyar za ka samu gaba ɗaya sai suka saki layi sai suka bauɗe sai suka faɗa cikin wani rami kamar Muhammad al-Ghazali Allah ya ji kansa da rahmatsa Muhammad al-Ghazali na Masar wanda ya rasu ina jin 95 ne kaga abin da ya ja shi ya yi faɗar wasu mas'aloli wanda malaman duniya suka ta suka yi ta masa inkari domin kamar yadda shi yake faɗa yake cewa ni a tsari na in je shi shi ya ce shi a tsarinsa idan ana yi masa fatawa yakan duba mai masa fatawa daga kuma ina ya sai ya duba abin da ya fi sauki-sauki daga cikin ra'ayin malamai sai ya bashi ce saboda haka daga turai ake masa fatawa da an bugo masa fatawa aka tambaye shi yaya aure ba waliyi ya halatta ko bai halatta ba to in ya ga daga turai ne waya ta zo a turawa ai suna da yancin su da yarinya ta shekara ta takwas ta zama mai yancin kanta don haka sai ya ce to hutun da kuɗaɗe ba waliyi ya halatta saboda hanabiya sun halatta haka kaga shi ba wai dalilin matsala ta yake nema ba me zai gaya wa mai fatawar ya ji daɗi idan wasu daga kuriya ta kudu suka bugo suna tambayar sa yaya bacin cin kare halal ne a musulunci ko ba halal ba ya duba ya ga cewa mutanen kuriya ta kudu kare a gurinsu kamar cin ya rago a gurinka haka sai ga cewa a kure kuna cin kare ko to ai babu nasi karara da yake kare haram ne saboda ku ci gaba da cin kare kaga wannan abinda yake nuna musu cewa musulunci ba kai za ba shi zai daka ba kai ne zaka dashi bayar ta al-islam shi ne al-istislamu lillah kamar da karanta a wancan satin al-istislam kai saranda ka mika wuya ka bi doka shi ne musulunci kuma kamata kowa ya shiga musulunci ya ji cewa shi bawa ne na Allah ma'ana yana karkashin wasu dokoki na Allah zai yaƙi zuciyarsa ba wai san ransa zai fi ba amma idan kace zaka mai da musulunci shine daidai da san ran mutane to ba za su ji izzar musuluncin ba ba su cewa yanzu a karkashin wasu dokoki na Allah suke ba tunda kawai tunaninka me yayi ya halatta a gurin su in abin ana halatta musu a garin su shikenan ka halatta musu in ana haram haramta musu ka haramta musu wannan ba daidai bane to wannan yasa shi ya shiga cikin rudani da yawa da ya rubuta tsarin ta sunnah nabawiyya baina ahlul hadith wa ahlul fiqh yanzu ya kwaba da kwabbala yawa a ciki Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya bi masa to saboda haka malamai suka hana tatabbu ash-shawaz bil masail sannan guje wa shubha kamar yadda wannan hadisi yake cewa kamar ittaka shubha faqad istabra'a li dinihi wa ismi to guje wa shubha yana sa ka kubuta da addinin ka kubuta da mutunci ka kubuta min adzmi ash-shar'i wa min maqa'il an-nas ka kubuta daga suka na shari'a ka kubuta kuma daga suka na mutane Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna mana babu sadda zari'a ya nuna mana babu dar'e matsabin al-bu'di an madan shuba lokacin da Nabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana itikafi Safiya ta zo wajen sa cikin dare ya fito bakin masallaci haka dan ya rakota sai wasu mutane guda biyu suka zo gittawa Annabi suka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama tsaye da wata mace sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala rijlikuma kudakata innaha safiya kudakata safiya ce suka ce ya rasulullah kai za mu yi mummunan da su Annabi ya ce da su inna shaytana yajri ibni adam majra dam shaytan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini ne waye sa abin da shaytan zai tilsa muku a tsarfa muku a zuciya duk da kun san ni manzon Allah ne ba za ku tuhume ni ba amma shaytan ya iya sa muku wani abu a rai to lil-ibtihadi an mawaqi' ash-shubha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu innaha safiya to ila annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanka a cikin mujtama irin na Madina mujtama al-umma mai tsarkin zuciya irin ta Madina wace yayi tarbiyanta yana kokarin ya kare kansa daga ainihin shubha daga abin da zai jefa cikin zargi ila ga irin wannan kuma lokaci wanda zuciya ta fuka baci dan abin da bai taka kara karya ba sai ga ana zargin mutum abin da bai kamata a zarge ka ba kai wani lokaci abin da ba ya kamata a yabe ka a kanta sai ka zo wasu mai da shi to kaga ashe a irin wannan lokaci ne yafi dacewa a ce mutum ya ta'idu an shubha kun ga wancan hadisi na Zaid ibn Arqam shi ba yana nuna mana wannan Annabi ya nuna musu idan kuka zo masallaci ana sallah tare da liman to kada ku koma gefe ku zauna in aka gama sallah wani zai dauka ba ka sallan ba zai dauka wai ko kun yi sallan ne a gida ba sai ta aiwa ka ga wadancan musamman ma idan baki ne ku ba san ku ba kace a wadancan ma ba ka sallah ko ba ka san su sallah cikin jin to sai ta annabi ya ce idan ka zo masallaci ana sallah to ka shiga aiki kai limaza liftiari an mawaqi ashuda dan karne santar da kanka daga mahallin shubha to a ka'idar musulunci duk abin da yake shubha ne ana so ka guje masa shi yasa yazo a cikin sahihai hadithun abi ibn hatim da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sallallahu alaihi wa sallama lakan yadu billah akan karan farauta ta in sake shi idan naje sai in same shi tare da wani karan akan abin da aka kama na farauta dan sani ba kare na ne ko ba kare na ne kama dan ci ko ba dan ci ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba za ka ci ba lannaka inma sabbaita ala kalbika wa lam tusalli ala ghayri domin kai bismillah ne ga karanka amma ba kai akan wani karan ba to wannan abin da kaje ka samu an kashe baka sani ba cikin su wane ne ya kashe karan da kai wa bismillah ne ko kudayen karan ne kaga asabu an samu ishtiba sai annabi yake ka bari kakkai amfani da wannan kana guje wa shubha ke nan kamar in taka shubha ke faqad istabra al-yini wa 'ilmi wanda ya guje wa shubha ya guje wa addinin sa ya guje wa ainihin ga ya kubuta da addinin sa ya kuma kubuta daga mutuncin sa wa man waqa'a fi shubhati wa waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubha to wanda ya fada cikin haram ma'ana wanda zai kusanci shubha to babu shakka wata rana zai fada cikin haram domin kuwa yau da gobe bai sani ba sai ya shiga cikin haram in yau kai sa'a abinda kake ta gashi shubha daga baya ya bayyana cewa halal ne wata rana ya zama haramun din to shi yasa ake so ka guje wa shubha ku duba ma aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa a gidan nan nasa akwai dabinin sadaka sai ya kai tsinci wani dabino a jikin kusa da shimfidarsa sai ya ce laula an yakuna hadha min tamri sadaka la akaltu min ba dan wannan dabinin kai ya zama yana daga cikin dabinin zakka ba sadaka shi ko manzo Allah an haramta masa shi da alin baiti zakka to da yake ta iya yawa ya zama dabinin na zakka ne ta iya zama kuma zakkan ba amma manzo Allah ya gode haka nan da ya tsinci dabino a gidansa shi ma abin da ya fada ke yace ila tsoran inci wanda ya zama daga cikin dabinin akwai sanda yace dabinin ya kwana bai gaci ba yana ta mirgin mirgin matar ta tabbe shi ne ya faru yace dabino ne ta ina tsoran koko na sadaka to kaga wannan shine gujewa al-mushtarik wanda yayi haka fa qad istabra al-dini wa ithbi ya kubuta da addinin sa domin ba zai fada cikin haramun sannan kuma ya kubuta da mutuncin sa ba za a ainihin soke shi ba wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda zai fada cikin shubha to zai fada cikin haram malamai suka bawa ma'anar abun biyu ko ne wanda zai riƙa bin shubha wata rana zai fada cikin haram ko ya sani ko bai sani ko kuma a'a tatabbu'in shubha din shi kansa haramu domin an nemi ka kubutar da kanka daga abin da yake zai zama maka matsala a addininka idan ka iya ka ringa aukawa cikin shubha to ka auka cikin haramu annabi ce kan ra'iyar a haula shima kamar makiyayin da yake ciwo daura da shinge wannan misali ne manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu dan ya kusanto musu da ma'anar abin kusa da kokolosu su gane larabawa ko sarakunan larabawa a jahiliya sun kasance idan sarki ya kasaita sai ya shata wani daji yace dajin nan babu wanda zai shiga yayi kiwo a wannan dajin ko yayi farauta sai shi sai dabbobinsa duk kuma wanda ya aka samu ya shiga wannan dajin to ya tsokano wa kansa bala'i wannan wani abu ne da sarakuna suke a jahiliya wanda musulunci ya hana lahima illa lillahi wa rasulihi haka yazo a cikin sahih bukhari manzo Allah ya hana a shinga ci wani guri kawai shugaba ya shata wani guri yace babu wata dabba da za ta shiga sai ta shi manzo Allah ce Allah da manzansa suke da wannan haƙi shi ma li iblis sadaq saboda irin raguma da ake karbowa na zakka da shanu na zakka da dabbobi na zakka da ake zuwa da su ana buƙatar a samu guri a killace su su kiwo dan ba sakin su za a yi su shiga gari su shiga dawa ba za a killace musu guri to wannan gurin ya halatta a musulunci Abubakar yayi Umar yayi Sayyidina Usman yayi amma saboda ta'addanci yan ta'adda yana daga cikin laifukan da suka zana na Usman cewa wai ya shingata wani guri ya hana a shiga aiki ko ya hana talakawa su motsa a cikin shingen wai saboda dabbobin su ne sai ta usman ya ce a dabbobin sadaka ne ma'ana na zakka ne kuma kun sani yanzu daular musulunci ta ƙara fadi don haka abin da yake zuwa mana nan Madina na zakka ya abin nan ya lullunku sama da yadda da muke karba don haka akwai buƙatar a ƙara shata wani filin don haka ba na yi ba ne don dukiyata na yi ne saboda dukiyar Allah da manzansa ita ce zakka to kaga a wancan lokacin jahiliya ana yin wannan shi ne manzo Allah yake miki misali da wannan ce wanda za a zo a shinge a ce kada a yi kiwo a ciki sai zo da dabbobinsa kusa da wannan shingen yana kiwo yoshe ko an yi wa kai abu babu shakka kusa yake da ya fada cikin shingen domin za a samu wata dabba ta balle ta auka cikin shingen bai sani to kaga in ya haka kuma ya jefa kanta ga uquba ta shi wannan mai shinge shine Allah ya ce ala wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da shingensa ala wa inna himallahi maharimu kuma ku saurara shingen ubangiji shine abubuwan da ya haramta tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika hum adh-dhalimun kuma Allah ya kance iyakokinsa halal da haram haramun kada ku kusance su shine tilka hududullahi ay maharimullahi fala taqrabuha in sai wala taqrabu zina wala taqrabu al-fawahisha wala taqrabu mal al-yatim kada ku kusanci abubuwan da Allah ya haramta ba ma wai ku je ku auka musu ba kusa da su ma kada ku domin ku kai kusa da su akwai yiwuwar ku fada haka nan tilka hududullahi fala ta'taduha shine halal da ubangiji ya bayyana muku kaza halal to kada ku tsallake halal domin kuna tsallake halal inda za ku fada shine haramun ala wa inna hina allahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan saura ala akwai wata tsoka a cikin jiki idza salahat salaha al jasad kulluhu ana kan ta salaha bi fathi lam hakaza warad fi riwaya wa yasihhu lugatan salaha fa idza salahat الرواية كما ما لم الحديث سنة مضبط انتبه بفتح اللام إذا صلحت إذا ونن سوكر تجارو صلح لها سائر الجسد فورا جكيد الله إنسان جارو سدو لجارو والسوكر وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب أنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا نولا من الزوجيا إتتشي تكي جوية دكا قبيلة الأدب إذا تجارو تغاك دكا قبيلة سنة أيكي لقوليك idan ta zama ta lalace to duk ayyukan gabbai ma za su lalace saboda haka abin da malamai za ka zama gabatan suka fi himmatuwa da shi shine salahul qalbi shine su gyara zuciyarsa su haddabe ta su ainihin harkake ta idan suka farkake ta da kyawawan ayyuka to za ka ga gabbansu ma suna kyawawan ayyuka domin idan ta lalace to wannan lalacewar nata zai yi naso a cikin gabbai shine ya kawo mana maganar Abu Huraira da yake cewa alqalb malik zuciya sarki ne wal a'ba'u dunuduhu gabbai su ne sojojinsa fa idza faba al malik faba dunuduhu idan halayen wannan sarki suka kyautata suka zama halaye masu kyau masu nagarta faba dunuduhu sai halayen sojojinsa ma su zama masu kyau wa idza faba al malik idan wannan sarki kuma ya lalace ko halinsa ya lalace faba dunuduhu su ba sojojinsa sai su lalace bangare na biyu na wannan hadisi wanda ya shafi zuciya akwai dogon bayani amma ina ga lokaci ya yi ba za mu yi ba kuma za mu haƙura da wannan bayani sai dai nan gaba insha Allah sati mai zuwa bi iznillahi za mu shiga faslun inda ne karatu ya fara karantawa domin mu ci gaba da karatu a wannan littafi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka faɗa daidai da babu ikon aiki da abin da muka faɗa abin da muka yi na kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu domin mu gyara wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi bismillahirrahmanirrahim wannan yace ina son a yi min bayani akan bambanci ruhi da zuciya domin na ji alqur'ani na ambaton ruhi da kuma zuciya kamar a matsayin abu guda wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa ثم تقت قلوبكم من بعد ذلك فبنجا ان دي aka ambace su a matsayin abu guda ba ruhi dai wani abu ne da Ubangiji ya ce yas'alunaka 'anil ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila. Ko da aka an tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ruhi, Allah ya ce suna tambayar ka game da ruhi, kace ruhi yana daga cikin al'amarin Ubangiji na ba a ba ku ilimi ba sai dan kadan, haka babu wanda ya san hakikanin ruhi da dan adam ko ruhi da Ubangiji yake sanya wa halittunsa. Ga ruhin nan yaya yake, ga abinda za a faɗa, a ina yake a jikin mutum, babu wanda zai baka ainihin hakikanin ansa anan. Ran ɗan adam a ina yake, a kansa yake, a wuyarsa yake, a cikinsa yake, a ƙafarsa yake, a bayansa, a gabansa, babu wanda zai iya gaya maka. Domin a kowane irin rauni mutum ya samu yana iya zama sanadiyar mutuwarsa, wani a ɗan yatsa, wani a kai, wani a ƙafa, wani a hannu. Shi kaga ba za ka iya cewa ga bigiran da ruhi yake a cikin ɗan adam ba. Amma dai mun san ruhi wani abu ne wanda yake jasad, wato jiki ne abin nan, kamar sauran jukkuna, illa annahu jasadun latif. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ruhin nan mala'iku sukan karfe shi su sanya shi a cikin, ko dai a sanya shi a cikin wata auduga ko wani abin nan kumash, wato zani wanda yake mai haske na alhariri idan na mumini ne, ko kuma ainihin a fizge shi da karfi a sanya shi cikin gurin da ya fi komai muni idan ran kafiri ne. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruha idha kharaj tabi'ahu albasar, ko idha kharajat tabi'aha albasar, idan rai ya fita ido na bin shi da kallo, shi yasa ake rufe idan mamaci. Kaga wannan duk yana nuna cewa ruhin nan jiki ne, yana shiga yana fita, yadkhulu wa yakhruj, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin ruhi na mai bacci wanda ya akan rike akan saki ruhinsa, da kuma wanda ya mutu aka rike ruhinsa. Duk wannan alama ce da take nuna cewa ruhi jiki ne, amma yaya hakikanin ruhin yake babu wanda zai baka labarin yadda yake. Zuciya kuma ita ce wannan tsokar da take jikinka, shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi jaddada mutuwa. Annabi ya kira ta tsoka, tsokar da take ɓangaren ƙirjinka, ɓangaren hagu. Wannan tsokar ita ce zuciya, ba wani abu ne zuciya daban. Wannan zuciyar ana kiranta hankali, wato hankali kansa malamai suna cewa yana cikin zuciya ne. Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid. Liman kana lahu qalbun, malamai suka ce liman kana lahu aqlun. A cikin wannan abinda alqur'ani yake karantarwa akwai wa'azi ga wanda yake da hankali, ga wanda yake da hankali. Kaga anan hankali Ubangiji ya kira shi alqalb, domin mahallin hankalin shi ne zuciya, duk da cewa yana da ta'alluki kuma da dimaka, wato abinda zuciya take ɗauke da shi yana da kuma alaƙa da kwanyar ɗan adam, wanda magana ce doguwa da malamai suka yi akan aina mahallul aqli, hal huwa ad-dimagu aw al-qalb, a ina hankali yake, a ƙwaƙwalwa yake ko a zuciya. Alqur'ani dai yana nuna a zuciya yake, amma wannan baya hana a ce zama yana da alaƙa kuma da ƙwaƙwalwa ɗin ita kanta, wato abinda zuciyar nan ta kunsa tana harbo shi zuwa ƙwaƙwalwa, kuma ƙwaƙwalwa ta sarrafa shi. Wannan duk baya hana aukuwar wannan, amma dai mahallin hankali shine zuciya. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha, kaga Allah yace fatakunu lahum qulubun sayace ya'qiluna biha, da yake nuna maka hankali a zuciya yake, amma kuma wannan baya hana alaƙarsa da ƙwaƙwalwa. Sauraka ruhi daban, wanda baka iya cewa gashi kana ganin shi kana taɓa shi, amma zuciya wani abu ce fiye da cikin ɗan adam da kuma sauran halittu da Ubangiji ya sa ma zuciya, sauran alhayawanat duka. A yi mana ƙarin bayani akan hukuncin tsuntuwa. Tsuntuwa, wato ɗaukan tsuntuwa ba wajibi ba ne, don kaga abu an yarka ɗauka ba wajibi ba ne. Wani lokaci yakan zama mustahabbi, musamman ga wanda idan ya ɗauka ɗin zai adana, ko kuma rashin ɗauka ɗin zai iya sa wani mugu ya ɗauka. Domin aka misali aka yadda dukiya inda kake tsammanin in aka ɗauka ba za a yi kikiya ba, to kai kuma kana jin amana ta tare da kai, ba ka tsoron kanka ta fuskar amana. To a lokacin mustahabbi ne, ba wajibi ba ne sai ka ɗauka, amma mustahabbi ne, an so ka ɗauka ɗin domin za ka tsare ta. An gane ko? a wannan lokacin musabi ne ka dauka ka tsare wannan dukiya idan dukiya akalla ta kai nisabi ne abin da ta kai nisabi sarika ta kai abin da idan mutum ya sata za a yanke masa hannu rubu dinar to a wannan lokaci in ka tsunta wajibi ne kai sanar kai cikiyar wannan abin da ka tsunta tsawon shekara guda kai tsawon shekara guda kana cikiya a guraren haduwar mutane kamar kofofin masallatai ya misali kamar kofofin kasuwanni da duk inda kake zaton cewa mutane na haduwa kuma idan kai cikiya kamar gidajen radio misali ko gidajen jeni za kuma ka bayar da ita ga dukkan wanda ya zo ya wasafta maka daurin ta da abin da take ciki in kudi ne ya wasafta maka adadin abin da yake na wannan dukiya har ma fi'at wato irin nau'in naira 50-50 ce 100-100 ne naira 2000 ne ya wasafta maka to za ka bashi idan ya zo ya nema ko bayan shekara nawa ne idan bayan shekara guda baka samu ba to kai shagalinka da abin da ka tsinta amma ka sani fa ko bayan shekara 20 ya zo ya ce na taɓa yar da kuɗi nan shekara 20 da suka wuce aka ce ai ko bayan shekara 20 baya Malam Muhammad ya yi tsuntuwa a gurin nan aka kai ka gidan Malam Muhammad Malam Muhammad ya ce wa sarta abin da ka tsinta ka abin nan kai bayani ya dace da abin nan da ya kashe to sai ya biya ka wajibi ya biya idan yayi jari ne da kudin ya hayayyafa ya samu riba watakila ma ya sayi gidaje da motoci ya gina kamfanin nika to in ka zo din naka ne kai kuma kana da dama kai dan mai saka dan masa ihsani ce to ka bashi mota kaza daga cikin motocin nan da uwar kudin ka ta haifar amma ma hakkin sani akwai abin da ba a tsuntuwar sa kamar raƙumi ba a tsuntuwar raƙumi zahadbi raƙumi yana gane guri in ka gama raƙumi ba ya facewa sai dai ya gudu amma ba ya facewa zai iya mayar da kansa kuma sannan shi abincinsa ba wahalar da shi yake ba saboda haka aka ce ba a zaka jawo raƙumi ka kai gidanka ka ce ka yi tsuntuwa sannan dabbobin da ake saki a unguwa suna yawo suna kiwo ba a ci an tsince su kuma kada kawai ka ce ga wata dabba ka ga tana ta kai kawo kofar gidanka ka shiga da ita gida ka shiga tsinta ba a tsintuwa kuma ka ga in ka ce ka tsinta ka jawo kanka jambon dan sai ka yi shekara kana cikiyar dabban nan fa ka ce yadda ita kuma don ba za ka bar ta mutu ba to akwai bayanai da yawa a cikin tsintuwa idan aka samu abin nan ka cikin kasuka a tadrilu sare akwai hadisin da muka karanta wanda ya bayani akan tsuntuwa muka fada magana ina jin wajen darasi bi ma muka yi akan tsuntuwa kawai ka saba ta dalili sare ka ji bayani cikakke ina hukuncin amfani da magungunan ba da tazarar haihuwa a addinance ya halatta a yi amfani da maganin ba da tazarar haihuwa abinda aka hana a dakatar da haihuwa kwata-kwata sun ya ce matarsa ta haifi 'ya'ya biyu uku ya hana ta haihuwa kuma daga wannan lokacin ko shi dai ya ainihin sha abin da zai daina haihuwa ko kuma isa ya bata ko a yi mata ainihin aikin da za a hana ta haihuwa wannan haramun ne amma samun tazara wannan babu komai akwai lokacin da sahabbai ba sa son matan su yi kiki suke azan na bai hana su ba ba sa son matan da suke tare da su su dauki sai suke musu azan samun tazara musamman idan akwai bukata na shayarwa a da can da wuya ka samu mata suna kwani menene kuce kwani ka su galibi mace tana shayarwa da wuya ka samu ta yi ciki amma ban da yanzu watan da ta jinin ya dauke watan za ta iya wata ma tana haihuwa wato ba ta wuce wata ɗaya sai ta fara jinin abin nan saboda ka ga a irin wannan yanayi sai zama tana haihuwa wasu kuma suna ƙanana ba su gama shan abin nan ba a wurin da kamilai tsinan da ake so a shayar da yaro ba ka iya samu ba walwali za su yanzu ina aula da hunna haulai ni kamilai liman arada an yusimma rida za ka samu ba za ka iya samu wannan damar ba gaba daya to a irin wannan ko kuma zai za ta sai ta shiga cikin daulayi ko wahalar haihuwa tana wahalar da ita to duk wannan babu laifi idan aka samu a tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan shine larabawa suke cewa tanzimun nas amma tahdidun nas wanda shine hana haihuwa kusa-kusa wannan haramun ne bai inganta ba ko da kuwa ana samun al'adar ta tana samun rikicewa wata-wata wannan ba shi zai sa abin ya zama haramun ba da dama daga cikin malaman mu da sunna sun yi bayanin halaccin wannan wannan kuma yace a gaya mata ingancin littafin at-targhib wat-tarhib. Yawa, sannan malam yake cewa akwai matan da su kuma operation ba sa iya haihuwa da kansu, dole sai an yi musu operation. Zai sau daya abinda likitoci suke faɗa mace za a iya mata operation ne sau uku lafiya lafiya, amma in ya wuce uku to kuma abin zai zama haɗari, domin ana tsaga ƙasa da kuɗi da kuɗi. To an tsaga kuɗi ɗaya, an tsaga ɗaya kuɗin, an tsaga ƙasa, tsaga kuma ba gurin da za a tsaga, sai dai in canza a je wajen abin nan ɗinka kuma kaga an shiga haɗari, kuma ba a san inda aka tsaga a kuma tsaga shi. To a irin wannan kaga dole ne a tsayar da haihuwar, wannan an tsayar da haihuwar saboda ainihin rayuwarta ita, domin hifazan ala hayatiha, wanda ya zama wajibi ma a yi haka. Mijin da zai ce matarsa sai ta ƙara sama da haka, to wannan yana bijira matarsa ne ga halaka, wanda kuma haramun ne ya yi wannan, saboda haka matar da suke da wannan larura wajibi ne, ba wai a mustahabi ba, wajibi ne a dakatar da haihuwar bayan uku abin nan, domin a kiyaye rayuwarta. Wannan yana tambaya game da littafin at-targhib wat-tarhib. Littafin at-targhib wat-tarhib na Munziri ɗaya ne daga cikin manya-manyan littafai na musulunci na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma babban malami irin Munziri ya tara shi, ya tara littafin kuma ya sa shi ala abwabil fiqh, kuma yana magana akan galibin hadisan, ya ce sahihi ne ko ba sahihi bane, duk yana yin wannan. Kuma malamai sun zo sun masa hidima daga baya, kamar Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ware sahihin sa da da'ifin sa, yana da kuma littafi at-ta'liq wal-radif ala at-targhib wat-tarhib min Munziri, kuma malamai da dama sun karantar da shi, littafi ne mai kyau, mai kima, mai daraja, wanda yana da kyau a ce talibul ilmi ya karanta shi, kuma yana taimakawa malamai masu wa'azi da masu huduba, domin an ya kasa shi ala al-mawdu'at, kuma ya kunshi janibin a kowace abu, zai kawo janibin targhib, kwaɗaitarwa akan abun, ko at-targhib tsoratarwa akan abun, yana hada abubuwan guda biyu wanda ake da bukatar har kullum a dinga karantar da mutane tare da kwaɗaitar da su da tsawatar da su, wanda shine al-bishara wan-nizara, bashiran wa nadiran da Allah ya faɗa a sifar wannan sallallahu alaihi wasallama, mai bishara ne, mai gargaɗi ne, bishara ta hanyar kwaɗaitarwa, gargaɗi ta hanyar tsoratarwa. Saboda haka littafin at-targhib wat-tarhib yana da kyau kwarai da gaske, musamman in ka samu ayyukan da malamai suka yi tare da shi, to wannan zai taimaka maka wajen fahimtar ka sosai da sosai. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Akwai wani bawan Allah amma mahaifiyarsa ta rasu, Allah madaukakin sarki ya ji kanta, ya gafarta mata, ya mata rahama, ya haskaka kabarinta, ya alkinta bayanta, ko kuma Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani. Allahumma ighfir lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tahawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa asfarina wa quwwatina ma ahyaytana, wa ij'al al-waritha minna, wa ij'al fa'rana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.